بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan wato safiya ta talata a wannan safiya ta talata wanda a yau muna 8 ga watan Juma'a tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 10 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi na al-aqidatul wasitiyya wallafar babban malami fadilatul sheikh abu abdul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn abdullah ibn taymiyah al-harrani Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidul talha ibn ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Buhari Quarters anan cikin garin Bauchi darasin mu na baya darasi na farko kenan mun yi mukaddima akan abin da ya shafi karatun wannan littafi da kuma abin da wannan littafi ya kunsa na darusa da abin da malam zai mana bayani akai akan abin da ya shafi aqida musamman abin da ya shafi siffofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala malam mun tsaya akan inda ya mana bayani game da abin da ya shafi wato aqida ta ahlus sunnati wal jama'a cewa daga cikin aqidun ahlus sunna wadda ahlus sunna suke tafiya akai har zuwa tashin alkiyama malam yace akwai al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-mauti wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi to yau insha Allah ta'ala malam zai fara mana bayani akan wa'annan rukunai na imani daya bayan daya wanda insha Allah ta'ala zamu tashi akan fadin malam da yake cewa ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصف به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ف فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم ما لا يكي تشيوا ومن الإيمان بالله تند من جي تشيوا دقا تشين أكيد الأهل السنة والجماعة شيني إيماني دا الله دا لتتفنسا دا منزننسا دا ملايكونسا دلالن القيامة دا كما قدر الخير انتا da kuma sharrinta to sakamakon haka yanzu malam zai dauki wayannan rukunin imani din daya bayan daya daya bayan daya mana bayani akan su shine yace wa minal imani billah abu na farko da ma rukunin farko shine imani da Allah to sai malam yace daga cikin imani da Allah ya kunshi bayani akan imani da Allah daga ciki akwai al imanu bima wasafa bihi nafsuhu shine imani da dukkanin abinda Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da shi dukkanin abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa wannan abin siffarsa ce ya siffanta kansa da wannan siffan to wajibi ne ai imani da shi wajibi ne ai imani da shi min ghairi tahrif ba tare da sauyawa ba ko juyawa ko canza ma'anar abin fi kitabihi abinda Allah ya ambaci kansa da shi ya siffanta kansa da shi a cikin littafin sa wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma abinda manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta shi da shi min ghairi tahrif ba tare da an canza ba wala ta'dil ba tare da an kore mai siffofin sa ba wa min ghairi takyif wala tamthil ba tare da an kamanta Allah madaukakin sarki da bayinsa ba ko kuma an yi kokarin kwatanta ya siffan take bi ma'ana anan bayani akan abin da ya shafi siffofin Allah madaukakin sarki wajibi ne dukkanin mu mu yi imani cewa Allah yana da sunaye kuma yana da siffofi sunayensa sune sunaye mafiya kyau walillahi alasmaul husna fad'uhu biha sifofinsa sune asifatul ulya sune sifofi mafiya daukaka duk wata siffa ta daukaka to daukakar ta tana kasa da daukakar Allah Allah shine mai siffa siffa ta kamala siffa ta daukaka saboda haka wajibi ne mu yi imani da cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da siffofi kuma siffofi na kamala siffofi siffofi na daukaka sannan ka'idar ita ce dukkanin siffan da za a jingina ma Allah to dole ne a samu shi daga wajaje guda biyu ko dai a samu shi a cikin alkur'ani ko kuma a samu shi a cikin ingantattun maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a sanya ma Allah sifa ba a sanya ma Allah suna ba kuma a kore abin da ya kira kanshi da shi na suna ko ya siffanta kanshi da shi na sifa kamar yadda ba a wato ainifin kore abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira Allah da shi na suna ko kuma ya siffanta Allah da shi na wato ainifin sifa wannan shine abin da ya kamata mu sani na wajibi na dole kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ba a siffanta Allah da wata sifa sai siffan da Allah ya siffanta kanshi da shi shi a karan kansa ko kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta shi da shi la yutajawazul qur'an wal hadith ba a wuce qur'ani da hadisi in dai wajen ba mu Allah siffa ne to ba a tsallake qur'ani da hadisi ana tsayawa ne a yanda alqur'ani da hadisi suka tsaya inda Allah ya siffanta kanshi da shi a tabbatar mu da Allah da wannan siffar inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta Allah da wata siffa, to a siffanta Allah madaukakin sarki da wannan siffa din. Allah ya sa muna fahimta. Dalili kuwa shine duk wanda ya siffanta Allah da wasu siffofin da ba shi Allah ya siffanta kanshi da shi ba, to yayi magana akan abin da bai da ilimi game da Ubangiji. Allah kuma yana cewa qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayril haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu. Allah ta'ala yana cewa qul innama harrama rabbiyal fawahish. Allah yana cewa ka ce iyakar abinda Ubangiji na haramta ga sunan alfawahish, duk wanda dangi na alfashi Allah ya hana shi. Ma zahara min hawa ma batan, wanda ya buya da wanda ya bayyana. Wal isma wal baghy bighayr alhaq, wal isma Allah ya hana yin laifi sabo. Wal baghy bighayr alhaq, da zalunci da ketare iyaka ba tare da gaskiya ba. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, Allah ya haramta muku kar ku yi ma Allah shirka, kar ku hada Allah da wani wajen bauta abinda Allah bai saukar muku da wata hujja akai ba. Wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, abu na gaba kuma shine kar ku fadi magana game da Ubangiji ba tare da kuna da ilimi akai ba. Kaga kenan malamai suka ce Allah ya jero laifin ne daga karami zuwa mai bi masa, zuwa mai bi masa har zuwa babba mafi girma kenan. Sai zama karamin shine a ƙarshe, mafi girman shine a farko, wato karamin shine a farko, mafi girma din shine a ƙarshe. Kenan zaka fahimci sakin baki game da Ubangiji Allah ma ya gabatar da shi akan shirka, domin in har kana sakin baki game da Allah kana faɗin abinda baka da ilimi akai, to wannan shine ma mafi girman makami da kuma hanyar da za ta sauƙaƙe maka isa zuwa ga shirka. Duk wanda kaga yayi shirka, to ya hada Allah ne da wani wajen bauta, babban abin da ya jawo masa shine bayani ko magana game da Ubangiji akan abin da bai da ilimi akai. Inda ya tsaya a yanda Qur'ani da Sunna suka tsaya, da ba zai shirka ba, ba zai shirka ba. Sannan Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Duk abin da baka da ilimi akai, duk abin da baka da masaniya akai, to karka fade shi, karka fade shi, karka ambace shi, domin da ji da gani da tunani duk ranan tashin alkiyama za a yi tambaya akan su, za a yi tambaya akan su a ranan tashin alkiyama. Saboda haka mu sani cewa ba a siffanta Allah da wata siffa sai abinda Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da shi a cikin alqur'ani ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta shi da shi a cikin wato nassoshin hadisansa ingantattu. Wannan shine abin da ya kamata mu sani. To Allah madaukakin sarki yana da siffofi masu tarin yawa. Wannan siffofin malamai wasu suna kasa su zuwa gida uku. Akwai as-sifatul dhatiyya, akwai as-sifatul ma'anawiyya, akwai kuma as-sifatul khabariyya, akwai as-sifatul fi'iliyya. Siffofi guda hudu. Na farko as-sifatul ma'anawiyya, siffofi na ma'ana shine wanda asalan ma ka san ba ka da buƙatar sai an yi maka bayani akan su. Kamar misali siffa ta rayuwa, Allah rayayye ne shi. Kamar misali siffa ta ilimi, Allah mai ilimi ne shi. Kamar misali siffa ta kudura, Allah mai iko ne. Kamar misali siffa ta hikima. Kaga wannan siffofi ne ma'anawiyyan, ma'ana ma'anawiyyan, duk abin da aka ce ma'anawi ne shi. Shine koda kai ne aka siffanta ka da wannan siffar, to ba za a ga wannan siffar ido da ido ba. Jama'a muna fahimta ku? Idan misali aka ce wani fari ne sannan yana da haƙuri. Yanzu a cikin waɗannan siffofi guda biyun wanne ake gani? Shine fari. Haƙuri da aka ce siffansa yana da haƙuri, in an ce ya nuna haƙurin zai iya nuna shi ba zai yi ba. Wane na da gaskiya, wane na da amana, to nuna mana gaskiyar, nuna mana amanar, ba za ta nuna ba. Amma wane na da tsayi, ina tsayin gashi nan? Wane na da ƙiba, ina ƙibar take gata nan? Wane fari ne, ina farin? Wane kaza ne, ina yake? To wannan siffan da ba a gani, abinda ba a ganin shi, kaddara shi ake cewa yana da shi, eh, to wannan sai a ce siffa ce ma'anawiya. Allah ya sa muna fahimta. To shine Allah ma yana da siffa ma'anawiya, walillahi almathalul a'la. Allah rayayye ne shi. Yanzu kai in aka ce maka ina rayuwarka take, baka san inda take ba, kai dai kawai ga kanan kana rayi, amma rayuwar tana ina? Ba zai yi ka nuna ta ba. Kana da ilimi, ina ilimin yake? Akwai shi dai, amma ba zai yi a nuna shi ba. Abinda kake yanzu karatu kake yi, amma nuna mana ilimin, ilimin nuna mana shi. Ma'anawiyan ne, sai dai a ce ana gane shi bisa ga maganganunsa. Hikima, wannan na da hikima, ina hikimar take? Ba za ta gudu ba. Sai dai a ce ana gane hikimar bisa ayyukansa da maganganunsa da mu'amalarsa. To Allah yana da siffofi wanda suke siffa ce ma'anawiya. Sannan siffa ta biyu, akwai as-sifatul dhatiyya. As-sifatul dhatiyya su ne wato siffofi na Ubangiji na zatinsa, wanda asalin haka Allah yake. In ka cire wannan siffar, to kamar ka kore Allah ne. In ka kore ma Allah wannan siffofin, to kamar ka kore samuwar Allah ne. To a ƙarƙashin wannan siffa, sifatu zatiyya, a nan ne malamai suka ce an sama ma'anawiya da muka ji, sannan kuma da siffa khabariya, sifatul khabariya. Sifatul khabariya shine abinda Allah madaukakin sarki ya bada labari, ko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa yana da su. Kamar misali hannuwa guda biyu, Allah ya bamu labari yana da hannu guda biyu. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha. Allah ya nuna mana yana da hannu guda biyu, sannan Annabi ya nuna mana cewa wa kiltay dayhi yamin, hannuwan Allah duka biyun dama ne, Allah bai da hagu saboda daukakar Allah. Aina daga cikin ladabi shine in zaka bayar, ka bayar da me? Da dama. In zaka karba, ka karba da dama. To ana so a nuna maka cewa shi Allah bayarwa yake ta ko ina, shi yasa dukkan hannunsa dama ne. Hannunsa duka dama ne. Ba kuma a so ka kamanta ya yake, kamar yadda zamu ji. Abinda ake so shine in ya tabbata a nassi, a hadisi, to ka sallama ka mika wuya. Koda ko kwakwalwarka bata kai ta diski wannan abin ba. Saboda haka wannan siffa ce ta Ubangiji, kuma tuntuni azaliyan Allah na da wannan siffan, sannan abadiyan Allah ba zai gushe ba akan wannan siffa din. Sannan akwai siffa ta gaba, ita ce as-sifatul fi'iliyya. As-sifatul fi'iliyya, wannan sifatul fi'iliyya ita ce malamai suka ce hiya sifatul muta'alliqatu bi mashi'atihi, su ne siffofin da suke da alaka da mashi'ar Allah. Mashi'ar Ubangiji, kamar yadda mun yi bayani a afwan, mun karanta shi a waje ne a cikin karatun al-aqidatul bahawiyya, a siffa mashi'ar Allah madaukakin sarki shine abinda Allah ya kaddara faruwansa, abinda Allah ya kaddara cewa zai faru. To waɗannan siffofin sifatul fi'iliyya suna da alaka da mashi'ar Ubangiji. Suka ce nau'i biyu ne. Na farko akwai sifatun laha sababun ma'lum, akwai siffofin da suna da wani sababi sananne, sai da kaza ya faru kafin siffofin za su tabbata. Misali Allah na da siffa ta yarda da ƙauna da soyayya, haka ne ko? Allah kuma yana ki, yana fushi. Amma haka kurin Allah yake fushi da mutum, haka kurin Allah yake ƙaunar mutum. Allah na da siffa ta ƙauna, amma
yaushe siffa ta kaulan take aiki akan bawa shine lokacin da bawan ya bi sabuban da za su jawo masa yardan Allah. Lokacin da bawan ya bi sabuban da za su ja masa kaunar Ubangiji, haka nan kuma fushin Allah. Ina fatan mun fahimta. Shi yasa zaka ji an ce Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbus sabirin. Allah na son masu kyautatawa, Allah na son masu haƙuri. Yanzu me ya jawo wa'annan Allah ya kaunace su? Wannan haƙurinsa ne ya ja Allah ya kaunace shi, wannan kuma fa kyautatawansa. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah na da sifa ta ma'iyya ya zama tare da mutum. Yaya Allah yake zama yana tare da kai a dukkanin lamuranka gaba daya? Shine in ka ji tsoron Allah ka kuma kyautata. Idan mutum ya zama kafiri sai Allah ya ce wallahu la yuhibbul kafirin. Allah bai son mutanen da suke kafirai ne. Allah bai son wallahu la yuhibbul zalimi. Allah baya son azzalumai. Kaga wa'annan me ya ja musu fushin Ubangiji? Kafirci da kuma zalunci. To wa'annan sune sifofi fi'iliya amma waɗanda suke muta'alliqa bi sababin ma'lum. Allah ya sa muna fahimta. Suna da alaka da wasu sabuba sanannu. Akwai na biyu kuma sifatun laysa laha sababun ma'lum, wanda su kuma ba su da sababi. Kamar misali saukowar Allah dukkanin ƙarshen dare zuwa sama ta daya, wannan Allah ya tsara ma kansa duk dare zai sauko. Duk dare zai sauko. To wannan ba sai wani abu ya faru ba. Ko da garin ko kasar ta kafirai ce, Allah yana saukowa, yana cewa ina mai neman gafara in gafarta masa. Domin Allah ya gaya mana kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Allah ya faɗa mana cewa ka faɗa ma kafirai inda za su tuba su bar kafirci su koma zuwa ga Allah, to duk abin da suka yi na kafirci a baya Allah zai yafe musu, Allah zai gafarta musu. To wannan siffa ce ta Ubangiji wacce take laysa laha sababun ma'lum. Allah ya riga ya tsara ma kansa haka cewa Allah madaukakin sarki duk dare zai sauko daga al'arshinsa, saukowa wacce ta dace da zatinsa, ba irin saukowar mu ba. Kar ka dauka irin saukowar mu ne kamar in sauka daga kan tudun masallacin, ko in sauko daga mota, ko in sauko daga saman bene, a'a. Wato nassoshi da suka zo da bayani akan sifofin Ubangiji, abinda malamai suke cewa shine amiru haka ma ja'at, irin yadda suka zo to ku sake su a haka. Irin yadda suka zo, yadda hadisin ya zo to sake shi a haka, yadda ayat ta zo sake ta a haka. Kar ka tsaya tawili, kar ka tsaya takyifi, kar ka tsaya, domin daga takyifi da tamthili abinda za ka yi na gaba shine ta'dili. Ma'ana daga sanda ka fara siffanta to ya aka yi kaza ya faru, ya aka yi kaza, ya aka yi kaza, to daga wannan lokaci kwakwalwarka ba za ta iya ɗauka ba sai ka ce to babu. To daga nan kuma ka ƙaryata Allah ko kuma ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Domin na ji wani sakarai yana bayani, yana ce to wai in kun ce Allah na saukowa daga saman al'arshi zuwa sama ta ɗaya, to ai a Najeriya mai yiwuwa a Najeriya ana dare, a China kuma ana rana. Mai yiwuwa lokacin da ƙarshen dare yake a Najeriya gari ya waye a Saudi Arabia. Wannan sakarci ne da wauta da rashin hankali. Ba in kun ce zaka ce ba, ce ma annabi zaka yi in ka ce, domin annabi ne ya faɗi. Hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya haina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba la man yastaghfiru li fa aghfira la. Wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Ingantaccen hadisi, ka je ka duba sahih al-Bukhari, hadisi ne ingantacce. To kaga kenan in kace kun ce, to ba mu zaka ce mun ce ba, dan mu ma cewa muka yi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu ma cewa muka yi manzon Allah ya ce. Saboda haka tuhumar da kake yi kana tuhumar manzon Allah ne, kana tuhumar annabi, kana ce ma annabi ne maka bayani yaya aka yi haka ya faru, kai kwakwalwarka ta kasa dauka. Saboda kwakwalwarka ta kifaye ce. Saboda haka dole duk abin da ya zo akan siffofin Ubangiji ka sake ta a yadda Allah ya faɗa, a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wani yazo ya samu Imam Malik, yace da shi yi mun bayani akan yadda Allah ya daidaita akan al'arshi. Yace kaga al-istiwa'u ma'lum, cewa Allah ya daidaita wannan abu ne sananne saboda yazo a cikin alqur'ani har kusan wajaje guda bakwai sun mastawa alal arsh arrahmanu alal arsh istawa arrahmanu alal arsh istawa yace amma wal kayfiyatu majhula amma yaya Allah ya daidaita din wannan kuma ba wanda ya sani was'alu anha bid'ah tambaya kuma akan yaya akai kaza din bid'a ce ba dai Allah ya ce ya daidaita ba to a bashi haka ya daidaita ka gaskata ubangiji ka gaskata ubangiji in ya zamto bature a duniya likita yana iya yin bayanin da kwakwalwarka bata dauka ba kuma ka gamsu cewa fil din sa ne ka yadda ka gamsu to ina kuma ga ubangijinka kwakwalwarka bata dauka ba kana bukatar sai maka bayani kana bukatar bayani Allah ya sa mu dace yawa bayanin ba su yake fahimta ba kokarin cewa bai gane ba dan ya kore abin ne
an tambaye shi bayanin ya da yake zama a cikin mahaifiyarsa ya dai
to kaga kenan an tambaye ka ya da yake zama a cikin mahaifiyarsa ya lakai kai bayani ka dai san cewa yana zama a ciki kuma ta ina yake zama kuma baka taba gani yanda yake zaman ba amma ya akai ka gamsu ka yadda kai dai kai kaga daya zo duniya mai yiwa kana namiji ba mu maki har ka mutu ba za ka taba gani yanda ake haihuwa ba matar ta kama za ka haihu baka nan za ka haihu kai dai kawai an kira ka cewa ga ɗanan ya zo to ya kai ya zo Allah ya shirye mu in Allah ya wanke maka zuciya ga kana karɓar nasoshin Qur'ani da sunna wallahi ka gode ma Allah domin dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk wata hanya da ta kauce ma hanyar ubangiji to sai ka samu wani shedan ya tsaya akan hanyar yana kira zuwa ga hanyar duk yadda za a yi ba zai taba sallamawa a bi Qur'ani da sunna ba saboda in an bi Qur'ani da sunna hanyarsa ta fadi kenan to in dai ko za a koma kan bid'a to za ka samu ana yin addini ne na tufka da warwara wani yazo ya ce ai kida da waka har a gidan manzo Allah ma wai an yi kida da rawa har a gidan annabi ma da aka karkuce kida da rawa haramun ne saboda wai abu ne da zuciya ta dansa su da shi tana san shi tana kaunan sa sai kuma daga baya kuma yazo ya ce wai wannan kida da rawan da ake wai ba dariƙar tijaniya bace a to cikin wancan maganar ta farko da ta karshe wace ce gaskiya a ciki wanne ne gaskiya a ciki to kaga dole za a samu tufka da warwara dama amma dai hankalinka dai ba zai raya maka hankalinka ya gwada maka cewa wai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane wai sun zo sun haɗu wai a gidan annabi suna kida suna rawa ba hankalinka dai ba zai gamsu da wannan ba to amma saboda kokarin kare son zuciya amma lokacin da bayani ya bayyana ma jama'a cewa abin ba addini bane sai aka ce wai kuma ba dariƙar tijaniya bace mu kuma da ba tuntuni mun jima da fadin cewa wannan ba sunnar manzon Allah bace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kanshi maulidin daga baya an zo an ce asalin maulidin ma ba tijjaniyanci bane shi karan kanshi maulidin Allah ka samu dace da haka in dai mutun na bin Qur'ani da sunna to galibi zaka samu aqidal da yake akai tun daga farkon rayuwarsa to in zai shekara 50 ko 60 a duniya akan ta zaka same shi sai dai in canjin fatawa ne kuskure wanda wannan ba wanda ya wuce shi saboda babu wani masumi in ba annabi ba amma aqidar mutum ba ta taba canzawa sai dai fatawa ta cewa da na fahimci kaza halal ne yanzu na canza fatawa bisa nassoshin da suka ƙara bayyana mun cewa haramun ne ko kuma daga haramun na kuma fatawar cewa halal ne saboda haka siffofin ubangiji jama'a idan wato Allah ya siffanta kanshi da wata siffa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya siffanta kanshi da wannan siffan to ana so mutum ya sallama ya mika wuya ya kuma gamsu ya yadda da wannan siffan ba tare da yayi taharifi ba taharifi shine jirkita ma'anan ayoyin yuhallifuna al-kalima amma wadi'i shine mutun ya jirkita ya caccanza abinda Allah ta'ala ya ambata yace ai abinda ake nufi ba kaza bane, ko kuma yayi ta'dili shine ya kore, ko yayi takyifi ko tamthili, duka wayannan za su koma ne zuwa ga abubuwa guda biyu, shine tashbihi da kuma ta'dili. Game da sifofin Ubangiji, jama'a, mutane sun kasu kashi uku, kashi biyu matattu ne, kashi ɗaya su ne ahlus sunna, su ne akan daidai. Ahlus sunna suna zama wasatiyya ne, shi yasa sunan littafin ma al-aqidatul wasitiyya. Ahlus sunna kullun suna kan wato fahimta ta tsaka-tsaki, shine fahimtar da ya dace da nassin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya ce dama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, al'umma ce ku ta tsaka-tsaki, ba ku wuce inda aka tsaida ku ba, ba ku gaza kaiwa inda aka ce ku kai ba. Jama'a, muna fahimta? Akwai wayanda ake kiran su da al-mushabbiha. Al-mushabbiha sune waɗanda suke kamanta Allah da bayinsa, su kuma zakewansu sun zake ne wajen tabbatar ma da Allah siffa. In Allah ya ce yana ji, sai su ce e, tabbas da gaske ne Allah yana ji, amma jin irin nawa ne. In Allah ya ce yana gani, sai su ce mun gamsu yana gani, ganin kuma irin nawa ne. Ma'ana shine garin tabbatarwa wai don su ƙara fito maka da abun fili, su ƙara yi maka bayanin cewa da gaske Allah yana gani, sai su ce irin maganin da kake, irin majin da kake, shine sai su ce lillahi sam'un ka sam'i, lillahi basarun ka basari. To wayannan su ne al-mushabbiha, batattu ne su, domin ai kowa ya gamsu da ganin Allah da jin Allah, ai ba irin namu bane. Kai yanzu na farko jinka da ganinka duka suna da limit, sannan akwai situation din da yake ƙara maka kaifin ganinka, akwai situation da yake rage maka kaifin gani, akwai situation da yake ƙara maka ƙarfin jinka, akwai yanayin da yake rage maka ƙarfin jinka. Misali yanzu ga mu a cikin masallaci, in akwai wani a bayan katangar masallacin nan, dukkan mu ba mu san waye a wajen ba. Yanzu inda za mu ji motsi daga nan, sai dai mu ji motsi. Inda za mu ga alamar da mu ji alamar wucewa, sai dai mu ji alamar wucewa, amma ba za mu gane wane ne ba, saboda ba mu ganin shi. Abin da yake faruwa a cikin gidanka yanzu baka sani ba, baka sani ba, saboda mai baka gani, saboda haka kai iya limit din ganinka ya tsaya ne a abin da yake kusa da kai. Sannan inda za a bude a rusa duk gidajen da suke daga unguwan nan har zuwa wuntin dada, fili ne sambal, abu yana tafiya ne yana kala gaba, ganinka yana raguwa, yadda kake ganin shi babba a gabanka, in ya matsa gaba sai ga yayi karami, in ya ƙara matsa sai ga ya ƙara karami, har ma ka daina ganin shi, tare da cewa ga wajen can kana iya hanga, amma ba za ka hangi ne a wajen ba. Sannan kuma idan ka zo batun gani a lokacin da ake cikin wuni, ganinka ya fi ƙarfi. Yanzu ɗazu-ɗazun nan awa ɗaya da ya wuce muna cikin duhu, ba za ka ga komai ba sai akwai wuta ko ka kunna toci, sai ka buƙaci haske. Amma yanzu fa ba ka buƙatar haske, don da zai zo masallaci sallan asuba za ka ga wani ya zo da toci, wani ya zo da waya yana haskawa. Yanzu wannan tocin in zai koma gida ya zama masa da koye, zai sa shi a aljihu ko ya rike shi a hannu haka. Inda za a gan shi yanzu ya kunna tocin, za a ce to ga wani tababbe can. Saboda haka ko da wani zai gan shi wayarka a kunne, tocin ta da rana, zai ce maka malam tocin wayarka a kunne, ka ce eh na sani bana gani ne, shi yasa na kunna. Kaga wannan sai ya gudu kafin ka fara kai duka. Kaga kenan ashe kai duhu yana rage maka kaifin jinka, yana rage maka kaifin ganinka, haske yana ƙara maka kaifin ganinka. Sannan ji, in magana ta yi sama jinka yana ƙaruwa, in ta yi ƙasa jinka yana raguwa. Yanzu yadda nake magana da ku, na ɗaga muryata, duka kuna jina, waɗanda suke waje, waɗanda suke gida, duka suna jina. Saboda me? Saboda amsa kowa. Inda za mu kashe amsa kowa nan, to iya mu da muke cikin masallacin nan za mu ji magana. sannan inda zan ƙara ƙasa-ƙasa da muryata mai yiwa wayanda suke tsawon gaban nan su kadai za su ji magana ta ɗan baya ba za su ji ba inda zamu koma gefe da mai unguwa mu yi magana wanda suke cikin masallacin ba za ku san me muke cewa ba amma jin Allah fa babu wani situation da yake ƙara jin Allah ko ya rage masa Allah da maganan da aka yi ƙasa-ƙasa da wadda aka yi ta a sama duka ɗaya ne da abin da aka yi a cikin haske tarwal da wanda aka yi a cikin duhu akan duhu akan duhu duka ɗaya ne a wajen Allah shi yasa yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar a wajen Allah Allah yace daidai ne duka ɗaya ne wanda ya sirranta magana yayi ta a boye da wanda ya bayyana ta da wanda ya buya cikin dare cikin duhun dare yayi abin da zai da wanda ya fito yayi a cikin wuri duka ɗaya ne wa asirru qawlakum aw jahru bi Allah ya ce in kun ga dama in za ku yi magana ku bayyana in kun ga dama ku boye ba ma maganar da kuka yi ta a boye ba a'a innahu alimun bi zati sudul na cikin zuciya ma ya sani maganar take zuciyar ma ya santa to balantana wannan ta fito ba shekenan kaga wannan aqidar ta cewa lillahi sam'un ka sam'i lillahi basarun ka basari ba za ta baka mu hankali ba to wa'annan su suka bata akan haka su kuma waɗancan su kuma garin cewa ai suna so su girmama Allah sai suka bata batan da suka yi shine sai su ce a'a to ai Allah ya daukaka dan adam kuma kaskantacce ne to bai kamata a ce Allah na da siffa kaza dan adam ma na da wannan siffar ba to tunda shi dan adam sun gana shi zahiri ne yana da shi to wanne ne yake na gaibu shine na ubangiji to sai su kora da Allah din to sune ake kiran su da almu'attila jama'a Allah ya sa muna fahimtar su shine sai su ce sam'un ne bila sam'in Allah yana ji amma ba ji ba basarun bila basar Allah na gani amma ba gani ba to me kenan babu jin kenan babu ganin kenan in an ce biro ne amma ba biro bane to ba biron kenan ai babu biro saboda haka su sai su kore ma Allah siffa to abin da ya kamata mu sani anan shine duk wata siffa da kaji Allah ya ce yana da wannan siffar kuma ya siffanta dan adam da wannan siffar to abinda zaka yi imani da shi shine suna ne yayi kama amma hakikanin siffan ba iri ɗaya bane hakikanin siffan ba iri ɗaya bane kamar misali Allah ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih sai ce inna Allaha kana sami'an basira kaga anan Allah ya siffanta kanshi da cewa shi sami'an basira ne yana ji yana gani to da yazo bayani akan mutum ma sai ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi sai ce me faj'alnahu sami'an basira kaga sai ce dan adam ma mun sanya shi ya zama sami'an basira sai ce Allah ma kana sami'an basira dan adam sami'an basira to kaga yanzu sai ka ce dan adam na ji na gani Allah na ji na gani amma suna ne ya hada amma siffar ba iri ɗaya ba siffan ba iri ɗaya ba Allah ya sa muna fahimta shi yasa a zaka ga ko a cikin alqur'ani Allah ya kira kanshi da cewa shine mai mulki huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus Allah shine mai mulki amma ya kira wasu ma da cewa suna da mulki kamar yadda ya faɗi a suratu yusuf wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin siman wa qala al maliku utuni bihi falamma kallamahu wa qala al maliku utuni bihi astakhlisu li nafsi kaga al-malik Allah kuma shi ma al-malik ne wannan shi ma al-malik ne kamar yadda ya fadi kuma a cikin suratul kahf da yace wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba to ka'ida ita ce duk wata siffa da dan adam ke da ita Allah yake da ita to ita siffar Allah galibi tana zuwa da adatu ta'rif alif wal lam sai kaji Allah ya ce wa huwa as-sami'ul basir wa huwa al-alimul hakim kaga shi mai ji ne shi mai gani sai dai in wani harafi ya gabaci sunan wanda ba zai yi ta dauki adatu ta'rif ba kamar inna allaha kana sami'an basira kaga nan ba zai ce inna allaha kana sami'al basira ba sai zama kana sami'an basira to kaga amma shi dan adam in kaga siffarsa ta dauki adatu ta'rif to ya zama ma'rufi ne wani specific ne ake so a yi magana da shi kamar misali can da yace wa qalal malik to wani sarki ne specific ake so a yi magana da shi to ka'ida ta larabci kuma dama duk abin da yake ma'rufi ne kowa ya san shi to in an zo magana akan sa za a sanya mishi adatu ta'rif ina fatan muna fahimta amma ni yanzu bazan zo ina magana in ce ana sami'ul basir ba bai ba sai dai in ce misali ana sami'un basir ni mai ji ne ni mai gani ne amma in nace as-sami'ul basir to Allah ne kadai ke daukan wannan dan haka duk sanda kaji an ce ga wata siffa dan adam yana da ita Allah yana da ita to ka gamsu ka yadda cewa dan adam na da wannan siffar Allah na da wannan siffar illa iyaka wannan siffa ta dan adam ba irin ta Allah bace siffar dan adam ba irin ta Allah bace ai ba zai yi ba a ce da Allah da bayinsa idi ɗe ne ba zai yi ba afa man yakhluqu kamar la yakhluqu Allah ya ce yanzu mai halitta da wanda baya halitta ɗe suke ba zai taba yiwa su zama ɗe ba to shi yasa Allah madaukakin sarki sai yayi raddi ma duka wayannan bangarori guda biyu a cikin alqur'ani shine malam ya ce bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ahlus sunna suna imani cewa Allah madaukakin sarki laysa ka mithlihi shay kaga bayani kenan da Allah ya ce suratul shura da ya dauko aya fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadhra'ukum fi sai ce laysa ka mithlihi shay babu wani abu wanda yake kama da Allah kaga an maida martani ga wadancan mushabbiha masu kamanta Allah da halittunsa sai ce wa huwa as-sami'ul basir Allah shine mai ji shine mai gani kaga sai aka yi raddi masu wa'annan mu'attila masu kore siffofin Allah din duka sai ayan ta kunshi maltani zuwa gare su waɗannan da kuke cewa kaza na kama da Allah laysa ka mithlihi shay waɗannan da kuke cewa Allah bai da siffofi wa huwa as-sami'ul basir duka sai Allah madaukakin sarki ya maida musu maltani to shine malam yace su ahlus sunna fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi ba su korewa wala yukayifuna ba su kokarin takayifi shine su ce dole sai kwakwalwan su ta risko musu yayi abin yake wala yumathilun ba sa kamanta Allah da bayansa wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi ba sa kamanta siffofin Allah da siffofin halittunsa ba sa kamantawa al-imamu ahmad ibn hanbal yana cewa duk wanda yace ga wani abu mai kama da Allah kafiri ne shi duk wanda ya kamanta Allah da halittunsa kafiri ne shi kaka in har kace Allah irin halittunsa ne to kai kafiri ne sai dai kamar yanda muke nake ta maimaita mana Allah yana iya siffanta kansa da wata siffa ya ara ma dan adam sunan wannan siffan amma ba wannan siffar ba suna ne yake zama daya amma ba irin siffar Allah irin siffar dan adam ba amma in kace siffar dan adam irin siffar Allah ne to sunan ka kafi li'annahu subhanahu la samiya lahu saboda Allah madaukakin sarki bai da takwara bai da takwara shi yasa Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati sai ce hal ta'lamu lahu samiya malamai suka ce wannan ayan ta hada duka nau'ukan tauhidi guda uku tauhidur rububiyya rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu shine tauhidul uluhiyya fa'buduhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiya tauhidul asma'i was sifat kaga Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya shine ka taba jin wanda aka ce maka wannan takwaran Allah ne ka taba jin wannan Allah bai da takwara wala kufala Allah bai da sa'a bai da tsara
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا ند له الله بايد كيشيا من مات وهو يدعو مع الله ند دخل النار الله بايد كيشيا ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى الله باء كمن تاشي باء كياسنزا دهل التنسى سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره ومن الله مدوك كنسلكي يابي كوا سن كنسا ياكم بي كوا سن ونوان دباشي با الله يابي كسن كنسا سننكم يابي كسن كنك كي كي لن كي لن الله يابي كسن كنك كما يد يابي كوا سن وايشي ياكم بي كوا سن وايشي كوا لن وأصدق إيلن الله يابي كوا غس ينزنشي وأحسن حديثا من خلقه Allah yafi kyawun zance da kyawun magana sama da halittunsa sai malamin yace thumma rusuluhu sadiquna wanda zamu tsaya akan wannan ku saboda kana kamar lokaci ya kure ku zamu tsaya akan shi darasi na gaba sai mu tashi kan thumma rusuluhu sadiquna musaddiquna Allah ta'ala ya samu dace abinda muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته